نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلموشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللقى لكينات كنغلون بوتي أجهر بوتي أولا يمتشينا ثلاثة يومنا 25 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajj da muna ayata 28 kafin mu shiga akwai sanarwa akwai kwamitin wannan masallaci masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi wadanda suke daukan ragamar gudanar da wannan tafsiri da kuma sauran ayyuka da ake gudanarwa a wannan masallaci suna sanar da al'umma sawa'un nan cikin garin Bauchi ko wajen Bauchi game da bukatar da masallaci yake da ita na wutar sola solar power kamar yadda aka sani cewa harkar man inji yayi tashin goren zabo kwarai da gaske kuma da yawanci karatuttuka da ake yi da wasu activities da ake yi na wannan masallaci kai har ta salloli ma ana bukatar a sayan kunna inji saboda rashin samun isasshiyar wutar lantarki da kuma rashin tabbas a lokaci ana cikin yi ma za a dauki kaga wannan ba abin dogaro bane yayin da ake yin wani abu na da'awa ko na karantarwa ko na sallah na ibada to dole a koma kan generator to kuma shi injin yanzu ya zama shi ma rike shi tashin hankali ne saboda tsadar diesel kamar da kowa ya sani don haka babu wata hanya mafi sauki da za ta rage wa wato shi wannan committee wahalhalu na sayan mai irin samun wutar sola kamar da aka sani idan aka riga aka sa ta to shikenan kusan an dauke wannan nauyin ko kuma zai yi sauki kwarai da gaske don haka sun nemi wadanda za su zo su yi estimating din abinda ake ganin masallacin nan da kuma na can mata zai ci an yi estimating din kusan abinda ya doshi miliyan 4 saboda haka muna kira ga ƴan uwa waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ikon taimakawa su taimaka wajen a samar da wannan energy din idan mutum zai taimaka kai tsaye ne ya zo ya samu su ƴan committee din ya yi magana da su ko kuma idan yana da wani kamfani wanda yake kwararre tunda yawanci yanzu masu hali sun koma suna sa wutar sola ne a gidajensu saboda haka sun san yadda sha'anin wutar sola yake saboda haka in kana da wani kamfani da kai ta'amuli da shi kana iya kawo shi ya zo ya duba kai da shi kawai mu dai abinda ake bukata a gare wutar solar kawai saboda haka in akwai wata hanya da za ka iya samu wutar solar ba tare ma da ƴan committee sun sa hannu a ciki ba to wannan ma duk bukata ne in kuma a'a baka da wannan hanyar to ka samu ƴan committee su za su iya haɗa ka da waɗanda suke aikin wannan domin a taimaka sana daidai ku mutane idan akwai wanda yake da wani taimako da yake ganin zai bayar duka dai kofa a buɗe take Allah ya taimaka mana gaba ɗaya wannan bukata ce da kusan dukkan manyan masallatanmu suna da bukatar haka saboda yawanci muna dogaro ne da injinnuka wajen gudanar da ayyukanmu saboda ba ma iya dogaro da nefa saboda ka kunna fitilu ka kunna kyamarori ka dora akan nefa kuna cikin yi za a dauki saboda haka komai naku ya tsaya kenan ko ya lalace to haka ake dogaro da da injinin nuka, to su kuma injinin kasan kaga yanzu yadda suka koma yake, su kuma shi ma ya zama da wahalar gaske, abu ne wanda ya yi tsanani kwarai da gaske. Don haka akwai bukatar a ce hatta sauran manyan masallatanmu na ko'ina ma, wanda aka san cewa ana ayyukan da'awa a cikinsu ilmantarwa, karantarwa, a samu masu halin cikinmu su yi kokari a samar da irin wannan, zai taimaka wa rage wa masallacin bukatar kudin mai da sauran abubuwa irin wannan. Allah ya taimaka. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
Da farko muna maraba da ɗalibanmu, ‘yan uwanmu da suka zo daga Kano domin ziyartar wannan majalisi na tafsiri. Muna addu’ar yadda Allah ya kawo su lafiya, mai da su gida lafiya, kuma ya sa musu wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu. Muna godiya ƙwarai. Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyin da muke tafsiri a kansu ya umarci Annabi Ibrahim alayhis salam cewa ya shelantawa mutane cewa su je hajji. Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ya tuka rijalan, za su zo maka a ƙasa a ƙafafunsu, wa ala kulli zamirin, za kuma su zo a kan dukkan wani raƙumi mai ɗamamman ciki ko abin hawa wanda aka hora shi domin tafiya cikin gaggawa. Ya tina min kulli fajjin amiq, Allah ce za su zo daga kowane wuri mai nisa. Liyashhadu manafi alahum, dan su halarci ababen amfani gare su, dan su halarci ababen amfani da za su samu a wannan aikin hajji ko a wurin aikin hajji. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, su kuma ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan sanannu, da su ne kwanakin goma na farko na watan Zulhijja wanda muka yi magana a kansu a jiya. Alama razaqahum min bahimatil an'am, su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima, su ne raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi waɗanda da su ne ake yin hadaya da kuma su ake layya. Yayin da aka zo yanka su, za a ambaci sunan Allah lokacin da ake yankansu. Wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sannan sai Allah ya ce fakulu minha, dan ka kuci daga waɗannan dabbobi da kuka yanka, kuka ambaci sunan Allah lokacin yankansu. Wa at'imul ba'is al faqir, kuma ku ciyar daga labaitaccen mabukaci, matalauci wanda yake cikin tsananin bukata. Ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni da cewa wanda ya yanka layyarsa ya ci daga cikin abin layyarsa ko hadayarsa ko layyarsa, sannan kuma ya ciyar da alba'is alfaqir. Alba'is wanda ya kai matuƙa wajen bukata, wanda da ka gan shi kaga alamar bukata tare da shi daga yanayinsa da tufafin da yake saye da shi. Wannan shine alba'is alladhi zaharat alayhi atharul bu'si, da ka gan shi zaka ga alamun rashi da babu da talauci a tare da shi, yanayinsa da irin kayan da yake jikinsa, wato talaucinsa ya bayyana a fili saboda tsananinsa. Alfaqir wanda ba shi da komai, ko kuma koda yana da shi ma bai mallaki abin da zai ishe shi ba, abin da ya mallaka ko rabin shekara ba zai yi masa ba, to wannan shi ake ce masa alfaqir. Wasu daga cikin malamai suka ce alba'is shi ne wanda talaucinsa ya kai matuƙa, kuma shi ne ɗin dai alfaqir. Wato waɗannan sifofi guda biyu an haɗa su ne domin a sifanta mutum ɗaya, shi ne wanda yake galabaitacce kuma talaka wato bai wato talaucin da yake tare da shi ma har ya bayyana a fili ya kai tsanani saboda rashi don haka ma waɗannan sifofi guda biyu aka raba su da juna ba tare da sanya wau a tsakanin su ba ba ce wa at'imul ba'is wal faqir ba sai aka ce al ba'is al faqir da nuna maka cewa sifa ce ta mutum guda daya wanda talauci ya kai masa talauci har ya bayyana tare da shi saboda tsananin talaucin wannan ambaton al faqir al ba'is na al faqir a tare domin a motsa mana da ainihin tausayin da yake cikin zukatan mu a gaya mana cewa akwai cikin mutane waɗanda talaucin su ya kai talauci da ka gan su ma to ba sai sun maka bayani ba yanayin su kadai yana maka bayanin cewa ga halin da suke ciki to waɗanda ya kamata ka tausaya musu abinda ka yanka ni layyarka ko na hadayarka to in ka cika tuna da su su ma ka ciyar da su wannan yana nuna maka cewa wato ciyar da wanda yake cikin matsanancin bukata ya fi falala akan wanda bai kai shi bukata ba wato sadaka ga wanda yake cikin tsananin bukata ta fi falala akan wanda bukatar sa bata tsananta ba don haka aka hada alba'is sannan kuma aka ce alfaqir sannan da Allah subhanahu wataala ya ce fakulu minha ku ci daga wannan abinda kuka yanka na hadayar ku na dabbobin da kuka yanka na hadaya wannan yana nuna halaccin wanda yanka dabbar hadaya sawa'un hadayar nan ta wajibi ce ko ta tadawwu'i ce ya halatta ya ci wani abu daga jikinta wato anan halaccin bai takaita akan hadayar da take ta tadawwu'i kadai ba hatta farilla tunda ya aikin hajjin tamattu'i ko ya aikin hajjin kirani da ake bukatar dole sai ya yanka a wannan hajjin to idan ya yanka abinda ya yanka na hadaya to zai iya daukan wani abu daga ciki ya ci ba wai sai kawai hadayar da take ta tadawwu'i ba shi wannan tadawwu'i daman wannan bil ijma an yarda cewa zaka ci saboda ubangiji subhanahu wataala ya halatta maka ka ci daga abinda ka mallaka wannan kuma mallakinka ne ya halatta ka ci don haka wannan haka nan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dangane da layya dangane da naman layya annabi yace kulu wa at'imu wadakhiru kulu wa at'imu wadakhiru a wata riwaya yace fa kulu wadakhiru wa tasaddaqu kulu ku ci wa at'imu kuma ku ciyar wadakhiru kuma ku ajiye wato ku ci ku ciyar kuma ku ajiye a wata riwayar wannan riwayar tana cikin sahihaini hadisin Salama ibn al-Aqwa akwai wata riwayar a cikin sahih al-Bukhari sahih Muslim da sunan Nisa'i hadisin Abdullah ibn Waqid annabi yace fakulu wadakhiru wa tasaddaqu ku ci ku ajiye wani abu daga ciki kuma ku yi sadaka da wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka dabbobin hadaya lokacin da ya tafi hajjin sa ta ban kwana hajjin sa guda daya ya yanka abin hadaya raquma 100 ya yanka raquma 63 da hannunsa sauran kuma ya bar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yanka masa a madadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yanko wani bangaren tsoka daga kowanne abin yanka da ya yanka a dafa a bashi ya ci saboda kai ya ci daga namar wannan layyar sannan kuma ya sha daga romanta haka imam muslim ya rawaito a hadisin jabir ibn abdullah hadisi ne dogo wanda yake sananne da haka mustahabbi ne kamar yanda wannan yake nunawa mustahabbi ne sunna ce ga wanda yayi layya sawa'ul layyat tawajibi ce kamar wanda yayi hajjin kirani ko ta tamattu'i kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga abin hadayarsa kaga hadayarsa tawajibi ce tunda hajjin kirani yayi hajji yayi na kirani wato ya hade da umarar da hajjin yayi su tare wannan shine ake kira hajjul qiran to annabi shi yayi saka yankan da zai yi a wannan hajjin yanka ne na wajibi amma duk da haka zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan to haka nan yankan da yake na mustahabbi wato ga wanda yayi misali hajjin ifradi ko ka kawai dai ma ya sayi dabbobi yace a yanka saboda a rabawa mabukata to wannan shi ma ya halatta mustahabbi ne a gurin sa yace wannan ita ce maganar da dama daga cikin magabata kuma ita ce maganar da yawa daga cikin malamai sabanin al-Imam Shafi'i wanda shi ya tafi akan cewa idan yankan hadayen nan na wajibi ne to mutum ba zai ci daga wannan naman ba saboda wannan naman ya wajaba ne da ihramin da yayi yayi ihramin tamattu'i ko yayi ihramin qirani to wannan naman ya wajaba daga wannan wannan ihramin ne don haka ba shi da rabo a ciki sai dai a ba wa talakawa mabukata haka kamar wato kamar yankan da zai na kafara yankan fidiya san yankan fidiya wanda yayi yankan fidiya baya ci daga cikin sa to haka nan yace wanda yayi yanka da hajjin sa ta tamattu'i ko hajjin sa na qirani Imam Shafi'i yana cewa ba zai ci daga wannan ba to amma wannan sabanin sauran magabata da kuma sauran malamai wanda suke ganin cewa ya halatta saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance ba tsakanin hadayar da aka yi ta wajibi da wacce ba ta wajibi ba bai ce kada ku ci sai daga wadda ba ta wajibi ba bai faɗa haka ba cewa ai kawai fakulu wadakhiru wa tasaddaqu ku ci wani bangare ku aje wani bangare ku yi sadaka da wani bangare sauraka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a dunkule saboda haka babu wani dalilin warwarewa a ce in ta wajibi ce ba za ka ci ba sai in ba ta wajibi ba ce sannan za ka ci wannan babu wani dalili sannan kuma aikinsa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ko ta wajibi din ce za ka ci saboda shi ya jinkirari kuma aka yanka raƙumi tun aka yanka raƙuma aka soke raƙuma 100 kuma ya rika cewa a rika yankan masa daga naman wannan raƙuma gaba ɗaya ana sawa a tukunya ana dafawa ana bashi yana ci kuma yana shan romansa to kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa babu wani bambanci tsakanin hadaya ta wajibi ko hadaya ta abin nan abinda ya jawo abinda ya sa ubangiji subhanahu wataala ya wannan umarni na cewa ku ci fakulu minha saboda a zamanin jahiliya kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi na magabata kamar ruwayar Ibrahim an-Nakhai ya faɗa haka nan Buqatil ibn Sulaiman shi ma ya ambaci wannan cewa a lokacin jahiliya in suka zo suka yi haji to duk yankan da mutum ya yi a dalilin wannan hajjin to ba zai ci ba suna haramta wa kansu cin naman da suka yanka na hadaya to shine Allah subhanahu wataala ya soke wannan hukunci nasu na jahiliya cewa dan ka yi hadaya to ka ci daga abinda ka yanka sawa'un na tadawwu'i ne ko kuma na wajibi ne ba na wajibi ne Al-Hafiz Ibn Kathir a tafsirinsa yana cewa wasu daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai ya kafa hujja da wannan aya akan wajabcin mutum dole in yayi layya sai ya ci wani abu daga namanta cewa dole ne idan mutum yayi layya to ya yanki wani abu daga naman ya ci saboda Allah subhanahu wataala ya ce fakulu minha tunda ya ce ku ci to wajibi ne mutum ya ci to shine Ibn Kathir yake cewa wa huwa qaulun gharibun wannan magana ce wacce take babuwa ma'ana magana ce wanda bata samu goyon baya daga sauran malamai ba cewa dan mutum yayi layya wajibi ne sai ya ci daga abin da yayi layya wannan ba babu wata hujja akan wannan abinda yawa daga cikin malamai suke kai kamar yadda Ibn Kathir yake cewa wallazi alaihi al-aktharuna annahu min babir rukhsati wal istihbab abinda da yawa daga cikin malamai ko mafiya yawancin malamai suke kai shine wannan cewa ka ci sauki ne kuma mustahabbi ne ka ci wannan Yahya ibn Sallam a cikin tafsirinsa yayi ruwaya daga Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kasance duk sanda za a yanka masa raƙuminsa ko aka yanka masa raƙuminsa da layyarsa to kafin ma ya ba ma wani sai ya fara ci sai ya fara ci kafin ma ya ba ma wani kuma mustahabbi ne a kasa shi wato naman da aka yanka na hadaya ko na layya mustahabbi ne mutum ya kasa shi gida uku kashi ɗaya ya ci kashi ɗaya kuma ya bayar kyauta kashi ɗaya kuma ya bada sadaka wato ya kashi ɗaya ya yi amfani da shi kashi ɗaya kuma ya yi kyauta da shi kyauta shi ne ka ba ma wani wanda ma kasancewa ba mabuƙaci ba ne shi ne kyauta ka ba ma su wadata su ma sun yi yankan su da su kansu ka ba su kashi ɗaya kuma ka yi sadaka da shi shi ne ka ba wa mabuƙata saboda hadisin da ya gabata kulu wa at'imu wa tasaddaqu kulu ku ci wa at'imu ku ciyar ma'ana ku bayar kyauta kamar wanda za ka yi baƙi da za su zo ranar sallah gidanka ka ebo wani abu da ka yanka ka kawo musu su ci kaga wannan ba sadaka bace wannan kyauta ce sannan wata saddaku ku ba mu wasu wadanda suke mabukata wannan shine maganar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Umar kuma shine ra'ayin Imam Ahmad da Imam Shafi'i cewa mustahabbi ne ka kasa naman layyarka gida uku kashi daya ka ci kashi daya kai kyauta da shi kashi daya kuma kai sadaka da shi in da zaka ci mafiya yawa wato ka yabi mafiya yawa daga cikin wannan kaso uku ya zama naka ne na cinka da iyalinka wanda ba laifi kai ba ya halatta ko kuma ka yabi mafiya yawan ka ce duk wannan sadaka za a yi da shi rabarwa za a yi shi ma wannan ba kai laifi ba abinda dai yafi inganci shine rabawa gida uku din akwai wadanda suke cewa za a raba shi gida biyu a ci kuma a yi sadaka to amma wannan babu wani ruwaya da na samu daga sahabbai cewa sun raba gida biyu abinda aka yi ta samu daga wajen su shine rabawa gida uku an ruwaito daga Nafi shi kuma daga maulansa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yake cewa adh-dhahaya wal hadaya thuluthun li ahlika wa thuluthun laka wa thuluthun lil masakin wato naman layya da kuma naman hadaya thuluthun laka ka dauki kaso daya naka ne wa thuluthun li ahlika kaso daya na iyalanka wa thuluthun laka kaso daya kuma thulusi shi kuma naka ne wa thuluthun lil masakin kaso daya kuma na mabukata wannan Ibnu Hazm ya fitar da wannan athar din kamar yadda yake cikin littafin sa al-Muhalla saboda kaga ana Abdullahi dan Umar ya ce a kasa gida uku kaso na farko naka na iyalanka kaso na biyu kuma naka ne kaso na uku kuma na mabukata ne haka nan Ibnu Abi Shayba a cikin al-Musannaf da at-Tabarani sun rawaito daga Alqama Ibnu Waqqas shi kuma daga malamin sa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake Alqama yake cewa Abdullahi dan Mas'ud yakan aika shi da raquman layya idan ya aika shi wato ya hada shi da raquman layya wanda zai je a yanka a can Makka shi kuma yana Madina zai bayar a tura a tafi lokacin haji bayan an gama haji sannan ake yanka hadaya to a yanka masa su a can to yakan umarce shi da wannan duk da cewa in yayi wannan baya haramtawa kansa komai irin abin da ake haramtawa mahajjaci wato dukkan al'amuran sa da suke na halal yana ci gaba da su ba zai zama kamar mai ihrami ba tunda yana Madina sannan sai ya umarci Alqama ya ce da shi idza balagat mahillaha an yatasaddaqa thuluthan wa ya'kula thuluthan wa yab'atha ila ibn akhihi Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud thuluthan yati kaso daya bisa uku wato yayi sadaka da kaso daya bisa uku da zarar aka yanka dabbobin nan yayi sadaka da kaso daya bisa uku kaso daya bisa uku kuma ya ci a bukatarsa kaso daya kuma ya aika wa dan uwansa shine Abdullahi dan Utbah dan Mas'ud to kaga haka Abdullahi dan Mas'ud aka samu yana kasa naman layyarsa gida uku haka nan arwato daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn Qudama a cikin Al-Mughni ya kawo shi cewa riwaya ce ta Abu Musa Al-Asfahani a wani littafin sa Al-Wadha'if da sanadi mai kyau da sanadi kyakkyawa yake cewa Abdullahi dan Abbas yana bayanin sifar layyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yake cewa wa yut'imu ahla baitihi thulutha wa yut'imu fuqara ajiranihi thulutha wa yatasaddaqu ala su'ali bi thuluthi annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi ainihin layya yakan kasa ta gida uku iyalansa ya bar musu kashi daya kuma ya aikawa mabukatan makotansa da suke daura da shi ya aika musu kaso daya kuma masu zuwa roko a ciki yake ba su to malamai sun yi sabani game da kasa wannan gida uku shin za a kasa ta athlathan ne wato thuluthi ko kuma kashi uku kawai za a yi akwai bambanci tsakanin a yi shi thuluthi wato bai daya a kasa ta kashi uku daidai wa daida wannan shine athlath akwai kuma kasa su salasan a kasa shi gida uku aka ce kashi gida uku ba lalle ya zama daidai wa daida ba, a dai ce ga kashi na farko, ga na biyu, ga na uku. To malamai sun yi sabari dangane da wannan, ba duka sanda aka kasa abu uku yake zama daidai wa daida ba. Wannan shine kaso thalathan, kaso athlathan shine thuluthi guda uku, wato a kasa shi daidai wa daida gida uku, kowanne ya zanto daidai da uwansa. Abinda duk muka samu na ruwayoyi daga magabata, babu wani abin da yake nuna cewa suna yin wani abu na keke da keke wajen aunawa, a ce in an tashi sai an tabbatar da cewa kashin nan daidai yake da na biyu, na uku daidai yake da na daya. Wato babu wannan da muka samu daga abin din su, kawai dai an ce suna kasawa gida uku. Saboda haka anan kasawar za ta koma ga shi wanda yayi layyar ne, da yadda waɗanda zai bawa abin da yayi layyar da shi, idan ya zanto bukatarsa. Wato gidansa babban family ne, babban gida ne, akwai kawuna da yawa a gidan, bukatarsa tana da yawa, kila ta waɗanda zai bawa makotansa, to shikenan sai kaga kasansa sai ya fi girma. In kuma ya zanto a'a bayan Allah da suke bibiyarsa suna so ya san musu suna da yawa, saboda kaga anan kasansu, kasansu sai ya fi yawa, saboda ya danganta da bukatar. Idan bukatar shi ce tafi yawa, sai ran kasansa sai ya yawa. Idan bukatar mu wanda zai taimaka wa ne tafi yawa, sai zanto kasansu kuma ya fi yawa. Amma dai kasawar ba dole bace. Akwai ruwaya wadda tana cikin sahihin Jami'ut Tirmidhi wadda za ta iya zama asal game da wannan, inda hadisin Buraida, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulu ma badalakum, kulu ma badalakum wa at'imu wa dakhil, kulu ma badalakum, ku ci yadda kuka ga dama. Kaga anan ba takaita kan ga wani wato takaitaccen kaso ba, aka ce iya shi zaka ci, ce aka yi kulu ma badalakum, ku ci iya wato bukatar ku, iya yadda kuke so, sannan wa at'imu wa dakhiru, ku ciyar da wanda kuke ganin za ku bawa, sannan kuma ku aje abinda za ku aje. A farkon lamari Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a ajiye naman layya sama da kwana uku ba a cinye shi ba, saboda haka duk abinda mutum yayi na layya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce to kada a ajiye shi ya wuce kwana uku, in ba ka da bukata to ka bawa wanda yake da bukata. To daga baya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafe wannan hukunci, aka ce to mutane za su iya ajiye shi sanda duk suka so su yi amfani da kayansu. Aka ce wannan shekarar da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hani, akwai tsananin bukata ne, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. To daga baya kuma abubuwa da suka saisaitu suka daidaita, sai zanto an bar wa kowa zabi ya ajiye iya sanda ya ga dama, in ba zai ajiye har wata layyar ta zagayo, to wannan duk san ransa ne yana iya yi. Ya zo a cikin ruwayar sahihaini Annabi ya ce fakulu wa dakhiru wa tasaddaqu, ku ci ku ajiye ku yi sadaka. A wata ruwayar sahihaini hadithin Jabir, kulu wa tazawwadu, kulu wa tazawwadu, kamar waɗanda suka je hajji suka yi yanka, a can Annabi ya ce ku ci kuma ku yi guzuri, wato kuna iya ebo naman ma ku dawo da shi Madina in kuna bukata. Saboda haka shi naman layya ana ci, ana sadaka a ciki, ana kyauta a ciki, ana ajiyewa, kuma ana yin maguzuri in za a yi tafiya daga cikinsa. Ya zo a cikin sahihaini hadithin Salama ibn al-Aqwa, Annabi ya ce kulu wa at'imu wa dakhiru. Saboda haka kamar dai yadda Imam Malik ne yake faɗa, Imam Malik yana cewa la hadda fi ma ya'kulu wa yatasaddaqu wa yut'imu al-fuqara'a wal-aghniya in sha'a nayyan wa in sha'a matbukhan. Al-Imam Malik yake cewa babu wani wato iyaka, ba wata iyaka ta abinda zai ci, ko ya yi sadaka, ko ya ciyar da mabukata, ko ya yi kyauta ga mawadata, ma'ana ba a yi masa wata iyaka ba, aka ce ga iya abinda za ka ci, ga iya abinda za ka yi sadaka da shi, ko ka yi kyauta da shi, ga iya abinda za ka ajiye, ce babu wannan haddin, babu wannan iyakar, abin abu ɗaya yake. Sannan kuma ba a iyakance masa a kan ɗanye zai bayar ba, ko dafaffe, ko abin nan gasasshe, ko soyayye, ba a yi masa wannan ba. Ya ce in sha'a nayyan, in ya ga dama ya raba ɗanye, wannan ganin damansa ne, wa in sha'a matbukhan, in ya ga dama ya bayar da shi bayan an dafa wannan duka mutun yana da damar yayi wannan abinda dai kawai Allah subhanahu wataala anan yayi umarni da shi umarni kuma na halacci umarni na ibaha ba umarni na wajibci ba shine a ci fa kulu wa at'imul ba'is al faqir ko wa at'imul qani'a wal mu'tar saboda haka anan Allah subhanahu wataala abinda yake umarni da shi shine a ci kawai zahirin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nuna cewa a wajen layya ana son yalwata wa iyali ana son ka yalwata yadda zaka samu isasshe a abin nan ka bawa iyalin ka su ci ka bawa makotanka gurgurdan abin da ka samu da wanda zaka yi layya ko zaka yi hadaya mun ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya da raquma 100 kaga karewar yalwatawa kenan ayi hadaya da raquma 100 amma layya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta ne da raguna guda biyu kosassu raguna biyu kosassu al-imam muslim ya fitar da hadisi a cikin sahih muslim hadisin sauban yake cewa zabaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama dhahiyatahu thumma qala ya sauban aslih lahma hadhihi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka abin layyarsa sannan yake cewa ya saubanu aslih lahma hadhihi ka gyara mun wannan naman ka gyara mun wannan ka gyara mun wannan falam azal ut'imuhu minha hatta qadima almadina wani halin tafiya ne sallah ta kama layya ta kama Annabi sallallahu alaihi wasallama ce to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka abin layyarsa kuma ya rika cewa sauban ka yanka mun wannan ka gyara shi ka bani ka yanka wannan ka gyara shi bai gushe ba yana ci har suka zo Madina to shine Ibn Abdul Barr yake cewa wannan hadisi yana nuna ya halatta ka ajiye naman layya tunda inda ya rabar to babu maganar cewa suna tafe yana cewa gyara mun naman nan ka bani gyara mun naman nan ka bani ya nuna cewa an ajiye yana nuna halaccin ajiyewa kamar yadda yake nuna halaccin yin layya a halin tafiya halaccin yin layya a halin tafiya haka Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin littafansa al-istizkar da at-tamhid haka nan shi ma al-qadi Iyad ya maimaita wannan magana a cikin littafinsa Ikmalul Mawlim wanda ya yanka an ce ya ci ya kuma ciyar da mabukata zai iya amfana da fatin layyar wato fatin dabbobin layyarsa zai iya amfana da fatar ta ya je mai ta yi buzu ko a yi masa gafaka da ita ko a yi masa dukkan wani abin da yake bukata na amfani da wannan fatan ana iya yi masa ita kamar a wancan lokacin da suke yin hatta tantuna ake yin kayan sawa duk zaka iya yi da waɗannan abinda aka hana shi ne ka sayar bai halatta ka yanka ba ka sayar da fatar abinda ka yanka ko kuma ka biya mahauci da ya maka yankan ko ya maka gyaran ka biya shi da wannan naman ko ka biya shi da fatar wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-imam al-bukhari hadisin ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni in tsaya wajen yanka da abin dinsa wajen yanka raquman hadayarsa sannan ya ce da ni ka rabar da fatin ka rabar da abubuwan da suke kanta irin su sirdi da sauransu sannan kuma kada ka bawa mahautan da suka yi aiki a kansu kada ka ba su komai ma'ana a matsayin kuɗin jinga amma ya halatta in ka biya su abinda suka yi na aiki to kuma ka ba su in ka ga dama ka ba su daga cikin nama tunda su ma dai suna cikin alba'is al-faqir din suna cikin masu bukata matalauta saboda haka abinda aka hana ka shine ka biya su duk da cewa akwai wasu malamai suna ganin cewa hatta wannan kyautar ma kada ka yi su kuma su yi maka ragi ganin cewa sun yi maka aiki ka dau fatar ka ba su ko ka ba su kai da kafa su kuma su ga cewa to tunda suka yi maka wannan ihsan ka musu wannan ihsanin ba za su yi dan maka ragi a aikin da suka yi maka to kaga wannan kuma kyautar taka ta shigo cikin biyan to shi yasa wasu malamai suke cewa ma kada ma a gwada sun yi sun gama biya su tafi to amma dai magana dai mafi inganci cewa a biya su din biyan daban in an biya su babu laifi dama ba za ka ma fara ba su ba har sai kun gama ciniki ma tunda cinikin nan tun farko ma za ku yi su ba lalle ma sun san za ka ba su ba saboda ka an kun yi ciniki za mu yi maka a kaza duka ragunan kaza mu gyara maka fede maka mu gyara maka 10,000 shikenan an gama ciniki saboda ka in an gama suka gama ka dau 10,000 suka ba su kaga dan ka kawo wani abu na nama ka ba su babu maganar cewa kuma wannan ya sa su yi maka rage tunda ka sun riga sun karbi kudin su kuma a wannan marar ba da muke ciki irin wannan zuciyar ma ba kowa yake da ita ba mafiya yawan su ba kyauta ba ko me zaka musu ma kai sa'a ba a samu masu yanka suna goyewa ba asa abin da yake faruwa kenan wanda zai sace maka kaga ai ba maganar wai dan ka masa kyauta ya maka rage a ina so ta kila malamai suna maganar irin na zamanin su can amma mu nan illa ma nadur wa qalilun ma hum ba ce babu mutanen kirki ba akwai su amma kuma su ne yan kadan sai kaga an zo an bawa mahuci sai an sa masa mai gadin sa ana yi kuma ana zira masa ido shi ma kuma yana sa ta ido zai zo da yar jakarsa yana yi kamar ya yanke wani abu sai ya jefa ciki to kaga wannan harka yi tunanin cewa wai zaka wai zai maka rigi ai ba magana zai maka rigi saboda in zaka yi masa alheri kai masa kawai amma ba wai ka ji tsoron wai wannan zai tsa ya dubi idan kai ce ya maka rigi ba sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa
thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuburahum waliyatawafu bilbaytil atiq ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
التي ثم ليقضوا تفثهم سنن سچك أيوكن سنهجي وليوفوا نذورهم كما سچك الكورا دسكي وليطوفوا بالبيت العتيق كما سيد وافي غوانا دنداكي ko yantaccen daki Allah subhanahu wataala ya umarce su akwai ir qadiya da zan dan ai taliki da ita kafin wannan a dangane da yanka mutanen da suke tafiya haji wasu sukan tambaya game da kudin da suke biya na lai abin layyar su za a biya kudin abin layya wasu matun daga nan za su biya a wasu bankuna na musulunci da ake karba wasu kuma in sun je can tun a Madina za su biya akwai bankun tarbiya bankun islami da tarbiya IDB suna da wannan window din da zaka iya biyan abin layyarka kudin layya ko kudin hadaya ko kudin fidiya duk ana biya a gurin to wasu sukan tambaya cewa to yanzu waye hukuncin wannan tunda wani abu ne da zaka biya daga ka biya aka baka rasi shikenan to wanda ya halatta sunan shi tawkil wato ka wakilta su ne akan cewa su yi maka yanka saboda haka idan ranar da aka ce an dawo daga arfara aka zo mina ranar 10 ga wata ranar sallah to ka dauka kawai an maka yanka tunda babu maganar cewa sai ka ji an nuna maka akwai wasu yan kasashe da suke yan kwakwa za su je har gurin yankan su je su jawo ragon su tsaya kan mawuci ya yanka a gaban su sannan wai su ji cewa musu to wannan duk kwakwa ce ba bukata kai tunda ka ba da wakilci ko me kai ka ai duk wanda kace ka wakilta shi ka abince masa shikenan wannan shi ya isa in ma wani macuci ne wanda kuma a cikin waɗanda muka san suna yi wanda hukuma ta yarje musu kamar IDB da suke yi da kuma wasu wato hukumomi da aka yarje musu su yi wannan ba a samun cuta a cikinsu suna tsayawa su yi abinda muka sani kenan suna tsayawa su yi kamar yadda aka umarce su saka suna ma daukan likitoci da kuma ɗaliban ilimi wajen tantance dabbobin kafin ma a yanka dabba da sunan mahajjaci sai an tantance cewa wannan dabbar a likitance tana da kyau sannan a shari'ance ba ta da matsala sannan ake yanka wata kila in kai zaka yi ma ba lalle ne kai wannan tantancewar ba saboda ka idan mutun ya riga ya biya wannan to don ranar 10 ga wata ranar da ake yanka kawai ya dauka shi an masa yankansa don haka ya lissafa abu na gaba ne kawai jifa da aski da dawaful ifada su ne kawai a gaban sa haka kai ya tsaya yana tunanin an masa ko ba a yi masa ba zai kira ihramin sa ko ba zai kira ihramin sa ba magana mafi inganci in kai ɗaya daga cikin abubuwan nan hudu da ake yi a ranar shikenan ka fita daga kai ta hada tahallulul asghar saboda haka kana iya cire kayanka kai wanka ka ci gaba da harkokinka saboda haka da zarar aka sauko koda baka samu yin jifa ba in dai ka biya kudin layyarka to shikenan ka dauka yanzu an maka layya wannan shine magana wacce take ingantacciya a guji waɗanda suke zuwa gidajen alhazai su ba hukuma ba kawai su suna cewa ku ba mu kuɗi za mu yi muku yawanci a nan ake samun yan damfara a nan ake samun masu yin damfara ban ce duka suna yin damfara ba amma a cikinsu irin masu ɗaiɗai kunnan a nan ne ake samun mutum ya shigo muku da rasidinsa a hannu yana yanka muku yana rubuta sunanku amma idan ya zanto na hukuma ne da hukuma ta sani to wannan babu matsala kuma insha Allahu ka fita wato raƙabarka ta abin zimmarka ta tabarranta indai har ka riga ka biya su zimmarka tabarranta ba abin ka komai Allah subhanahu wataala ya ce thumma liyaqdu tafathahum sannan su kammala aikin hajjin su wato alhazai su kammala sauran ayyukan hajjin su don anan an yi maganar yanka to sannan Allah ya yi maganar sauran aikin hajji gaba daya at-tafath wasu daga cikin malamai suna cewa a duga laraba ba su san kalmar tafath ba a cikin luga wato alqur'ani ne fara zuwa da ita kuma ake ga aka samu ma'anonin ta a cikin littafin tafsiri to amma da yawa kamar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai sun fassara at-tafath da al-manasik kullaha cewa ana nufin duka ayyukan aikin haji gaba ɗaya aikin haji shi ake nufi da at-tafath wasu kuma suka fassara shi da kazanta da take kasancewa al-awsakh abinda yake kasancewa tare da jikin mahajjaci tunda zai dau wani lokaci ba tare da yayi ya samu damar yin wanka ba ba tare da yayinki akai fa ba tare da ya aske gashin jikinsa ba to in ya zanto yayi kwanaki a haka to babu shakka zai zanto akwai wani abu a jikinsa da zai rika mata hamami to shine wasu malami suka ce shine at-tafas din shine abinda ake cewa kazantar a kawar da ita anan Allah subhanahu wataala ya ce thumma liyaqdu tafathahum thumma liyaqdu wanda ita ce qira'ar tahfs akwai qira'ar walj da qira'ar da ruwayar qumbul daga ibn kathir da ruwayar ibn amir da abu amr wadannan suna karantawa bi kasril lam thumma liyaqdu amma sauran makarantan kuma sun karanta shi da iskanil lam thumma liyaqdu tafathahum to lamul amri ce in kuma kai mata kasara ta zama lamul talil liyashhadu da zama adafi ne akan liyashhadu manafi'a lahum thumma liyaqdu tafathahum amma ka ce thumma liyaqdu wannan kuma umarni ne daban lamun ta koma lamul amri ce thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum so kika shi aikin hajjin su kamar irin jifa su yi jifa sannan su aske gashin kansu sannan su cire gashin hamatarsu sannan su rage gashin bakinsu su yanke akaifarsu sannan su yi dawafi ga daki na Ka'aba su gusar da dukkan wani datti da yake jikinsu wanda duk yana ƙarƙashin kalmar tafathahum da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Nizamuddin al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Naisaburi a cikin tafsirinsa Gharaibul Qur'an wa Raghaibul Furqan a ciki yake cewa malaman tafsiri ajma'a ahlut tafsiri malaman tafsiri sun yi ijma'i ala anna al-murada ha huna abinda ake nufi da wal thumma liyaqdu tafathahum yace izalatul awsakh waz zawaid ana nufin kawar da kazanta da yake jikin mutum da wasu abubuwa da suka karu suka yi yawa kamar akai fa ko gashi ka qass al-sharib kamar ya rage gashin bakinsa wal azfar ko cire akai fassa wa latfi al-ibti ko ya cire gashin hamatarsa wa halqi al-anati ko aske gashin gabansa saboda ka takadirin aya thumma liyaqdu izalata tafasihim sannan su kammala cire kazantar da take jikinsu ibnu jarir da ibnu abi hatim sun yi ruwa daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa ya'ni bitafas abinda ake nufi da attafas wad'u ihrami su ajiye haramin su min halqir rasi bayan sun yi aski wa lubsi thiyabi ko su sa kayan wato kayan su na gida wa qassil asfari ko kuma su yanke akai fasu wa nahwi zalika da sauran abubuwa wato abinda ake nufi da tafas shine su cire ihramin su su aske kansu su sa tufafin su na gida su kuma yanke akai fasu sannan Allah ya ce wal yufunu zurahum sannan su cika alkawarin su da suka yi na bakance wato su cika abinda suka wajabta wa kansu wanda ba hajjin ce ta wajabta musu ba wato ba a wajabta musu su a hajji ba amma kuma su sun wajabta wa kansu za su yi wasu ayyuka na alkhairi a lokacin da suka je hajji ko suka je umara su wajabta wa kansu wani abin da Allah bai wajabta musu ba kamar mutumin da zai yi ifradi babu hadaya a kansa amma sai ya yi alwashin cewa shi zai yi yanka bayan ya gama hajjinsa to wanda ya zama masa bakance ya zama masa nazir ko mutum ya yi bakancin cewa ainihin zai yi itikafi ce in ya je an gama hajji ko kafin a fara hajji zai yi itikafi na kwana uku a masallaci mai alfarma wannan ya zama masa nazir ko ya ce zai yi sadaka zai sayi wani abu ya yi sadaka ko kuɗi zai ba da shi sadaka ga mabukata wanda duka yana cikin annazir wato alkawari da bakance da ya zama wajibi ya cika wace zai sayi dabba ya yanka ya raba namanta ga mabukata to shine Allah subhanahu wataala ya ce to duk wanda ya irin wannan alkawarin wanda bai zama masa wajibi ba da farko ba a tilasta shi sai ya yi wannan ba amma shi da kansa ya daukowar kansa wannan alkawarin cewa zai yi Allah ce to ya cika wannan alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah da'a to lalle yayi wa Allah wannan da'a wanda kuma yayi alwashin zai saba wa Allah to kada ya kuskure yayi wannan saban saboda haka wajibi ne a mutum yayi wannan wannan aya dalili ce da take nuna cewa duka nau'ukan aikin haji ifradi tamattu'i kirani dukkan su in an ga dama ana iya yanka shari'a ta yarda da haka shari'a ta yarda a yanka kamar mutumin da ya dau wato ya dau ifradi babu yanka a kansa amma sai ya alkawarin zai yi to yana iya yin yanka a ciki kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan yi yanka a dukkanin nau'in hajjin da suka yi kowace hajji suka yi sukan yi masa yanka ba tare da sun bambance tsakanin wanda yake wajibi a kansu da wanda bai zama wajibi ba annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi umararsa ta hudaybiya umratul hudaybiya da zai tafi ai da dabbobinsa ya tafi da dabbobinsa ya kora ya tafi da su duk da cewa umara ba ta da wani yanka ba a cewa dan kai umara sai kai yanka wannan hajji ne ake samun nau'in da ake masa yanka amma umara babu yanka a cikinta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kora abin yankansa sai da ya kora abin yankansa to kaga wannan ya nuna kenan ana iya yanka ko da kuwa ba a hajjin da yankan ya zama wajibi a cikinta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokaci yana ma Madina bai je hajjin ba amma idan lokacin hajji yayi zai aika da abin hadayarsa can kamar yadda Aisha take faɗa zai aika da abin hadayarsa bai je hajjin ba amma za a samu raƙuma lafiyayyu a musu alama annabi ce a tafi da su zarar aka sauko daga arfa kashe gari ranar sallah ana yanka na kowa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yanka na shi raƙuman a raba wa mabukata saboda haka ana yi Allah subhanahu wataala ce wal yufunu zurahum su cika bakacensu wannan idan muka dubi cewa siyakin ayoyin gaba daya ya dauko tun daga maganar da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Ibrahim alayhi salam wa idh wa'ada li Ibrahim makanal bait kaga Allah tushrik bi shay'a kaga duk har yanzu a cikin maganganun da Allah yayi da annabi Ibrahim ne ake karanta mana wanda ya nuna kenan bakance yana cikin shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam wato a cikin shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam akwai bakance mutum ya yi shi alwashin cewa zai yi wani aikin da'a, bakance akwai wanda yake bakance ne sakakke budadde, wato kawai kai alwashin cewa za ka yi azumi kwana uku ko kai alwashin cewa za ka yi sadaka ta 1000 ba tare da ka jingina abin da wani abu da Allah zai baka ba, a'a kawai dai kai wa Allah alkawarin za ka yi wannan. To wannan ya halatta, ya halatta mutum ya yi wannan. Akwai kuma alwashin da kake allaka shi, wato kake jingina shi zuwa ga samun wani abu daga wajen Allah. Mutum ne bai da lafiya ce Allah in ka bani lafiya zan yi kaza, ko mutum ne yana neman aiki ya ce Allah in ka bani aiki na samu aiki kaza zan yi kaza, ko kuma yana neman kwangila ya ce in na samu kwangilan nan zan yi sadaka ta 100,000. To wannan bakance ne da ba a son yin shi, makaruhi ne yinsa. Ka ce Allah in kai kaza kamun kaza ni kuma zan maka kaza, wanda ya nuna kenan za ka yi wa Allah ruwa da ibadarka har sai shi ya yi maka sannan ka yi masa. Abinda Bahaushe ya ce walbani walbaka walhanani kuma walƙememe. To bakancen walbani walbaka makaruhi ne, makaruhi ne. Annabi ya ce wannan wani abu ne da ake kwata daga wajen marowaci, wato shi ba zai yi alheri ba sai in an masa shi ma. To kaga kenan Ubangiji in yayi masa kamar kwatar abin aka yi hannunsa ba da san ransa ba. To amma bakanci kowane iri idan mutum ya riga ya yi shi to ya zama wajibi kuma akan sai cika, sawa'un wanda aka ce ya halatta kai tsaye ibtida'an ko kuma wanda aka ce makaruhi ne. In dai kuma ka riga ka yi shi to kuma ka shiga ƙarƙashin waɗanda ya wajaba su cika wannan bakancen, ya zama wajibi akan ka cika. Saboda haka kada ka yi bakance kuma daga baya ka zo kana cewa to kai yanzu abin da ka yi bakancen nan ya yi yawa ya za a yi kenan, sai ka yi. Ba ra'a nan da wani ya ce ya yi bakancen zai raka'a 1000, azumi ya ce ko? To ban sani me yana da yana yi daga bara dai zuwa yanzu dai ba zai gaba azumi ba. Saboda haka zai kwashi shekaru
na kudin corona.
Na kudin corona muna tuna masa in ya manta azumin sa yana nan a kansa. To da zarar mutum ya yi bakance to wannan wajibi ya cika. Wannan shi ne sigar da take waliyofo da zurahu, siga ce ta umarni lalle wajibi su cika bakancensu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi masu cika bakance, ya ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, suna cika bakancin da suka yi suna tsoron wani yini da azabarsa take mai watsuwa ce mai tartsatsi ce da take shafar kowa da kowa. Allah ka kiyashe mu. Za mu tsaya a nan saboda lokaci. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.